sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Laraba 12 ga watan Janairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu, ku ji cewa inda ake ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro a wasu sassan Najeriya, kasanana ta allaka shaye-shaye da wasu jama'a ke yi da rashin adalci na shugabanci. A jihar Kaduna Najeriya kuma, kungiyar malamai da iyayen yara sun yi watsi da rage ranar Juma'a a jerin ranakun aiki. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma Hassan Umar Tambol na tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma kafin nan, ga Baba Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Sakon Twitter da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya fitar a lokacin taron kolin NATO a cikin watan Yunin bara, ya ce shugabannin kasashen yamma sun tabbatar da kasarsa za ta zama mamba da kungiyar kawancin kasashen yamman. Manyan jami'an diplomasiya a kasashen yamma suna kallon lokacin da shugaban na Ukraine ya fitar da sakon Twitter bai dace ba, kana yana zama takalar Russia, wanda ya sanadiyar mayar da martani cikin fushi da jami'an Kremlin suka yi. Sun dade suna kashedin cewa Moscow ba za ta lamunta ba a kara Ukraine a cikin kungiyar NATO, wani matakin wuce gona da iri da zai fuskanci martani mai gauni. Duk da barazanar Kremlin ko saboda girke dakarun da Russia ke yi akan iyakar Ukraine, shugaban Ukraine Zelensky yana ci gaba da matsin lamba da a tabbatar da Ukraine a cikin kungiyar ta NATO. Yana mai cewa haka ne hanya ɗaya tilo da za a dakile zaluncin Russia. Sai dai wasu, ciki har da wasu shugabannin kasashen yamman, suna ganin yin hakan ba zai taimaka ba, sai dai ma zai yi dalilin da Russia za ta ƙara ƙaimi a ayyukanta na zalunci. Kwamandojin dakarun India da na China sun fara tattaunawa daga yau Laraba a kan janye sojoji daga wani yanki mai muhimmanci a kan iyakar Ladakh da ake takaddama a kai a wani yunkurin sassauta rikicin soji da aka kwashe watanni 20 ana yi. An ba da rahoton cewa bangarorin biyu sun maida hankali akan janyewa daga yankin, ɗaya daga cikin wurare da suka tada rikici tsakanin China da India wanda ya kai ga aron gabas soja a cikin watan Mayu shekarar 2020. Tun lokacin ne kuma kasashen biyu suka yi ta girke dubban dakaru da jirgin makama a talari da kuma jiragen yaki a wuraren da suke takaddama a kai da ke kan iyaka mai nisan akalla kilomita 3,400. Jami'an sojan India sun ce za a kammala tattaunawar a cikin daren yau Laraba ko kuma gobe Alhamis. A yau Laraba an ba da rahoton wata babbar fashewa a wajen filin saukar jiragen saman kasa da kasa a babban birnin Somalia. Wani mai bayar da agajin gaggawa ya ce an samu asarar rayuka da kuma jikkata. Mai kamfanin motocin daukar marasa lafiya na Amin Ambulance, Abdulkadir Adan, ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa yana matukar bakin ciki da asarar rayuka da kuma raunuka da aka samu a Mogadishu. Ya kafa hoto inda fashewar ta faru da motar da ta lalace. Nan take ba iya gano ko mutum nawa suka mutu ko kuma wanda aka auna a harin ba. Kamfanin dillancin labaran Somalia ya ba da rahoton waɗanda suka mutu da ba san ko nawa ba ne. Kungiyar 'yan ta'addan Al-Shabab mai alaka da Al-Qa'ida, wanda ke rike da wasu sassan Somalia, ta sha kai harin bababa mai akan manyan ma'aikatan gwamnati a babban birnin kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani matukin jirgin sama na Koriya ta Kudu ya mutu a jiya Talata bayan da jirgin sa samfurin fafi ya yi hatsari a wani tsauni da ke kudu da birnin Seoul babban birnin kasar, sakamakon gazawar inji a cewar sojan saman kasar. Ma'aikatar soja ta faɗa a wata sanarwa a jiya Talata cewa matukin jirgin ya gaza fidda kansa a cikin jirgin bayan da ya samu gargaɗin tashin wuta a cikin injin jim kaɗan da ya tada jirgin jiya da rana daga Sowon a cikin lardin Gyeonggi, kada ya faɗi a tsaunin da ke kusa da gari Hwaesong. Sojan saman ƙasar ta ce matukin, wanda aka gano sunansa da Shim, shi kaɗai ne yake cikin jirgin. Yanzu haka ana gudanar da bincike akan haɗarin. Samfurin jirgin F5S da dama ne suka yi hatsari a Koriya ta Kudu tun cikin shekarar 2000, a cewar kamfanin dillancin labaran Koriya ta Kudu na Yonhap, ciki har da jirage biyu da suka faɗi a cikin tsaunukan gabar gabashin ƙasar a shekarar 2010 da ya kashe matuƙa guda uku. A ƙarshe, Koriya ta Arewa ta faɗa a yau Laraba cewa gwaji da ta kaddama na baya-bayan nan ya hada da makami mai linzami mai tsananin gudu, inji shugaba Kim Jong-un, wanda ya kwatanta gwajin da yin nasara. Gwajin makamin ya tabbatar da ingancin aiki da kuma daidaitan makamin, wanda ya isa daidai inda aka auna, da ke da tazaran kilomita 1000, a cewar rahoton kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa. Bayan gwajin da ta kaddamar a makon da ya gabata, masana sha'anin tsaro da dama sun ce Koriya ta Arewa bata gwada na'ura mai tsananin gudu ta HDV kamar yadda take ikirari ba, sai dai ta yi amfani da kwatankwacinta da ake kira MARV, amma fasaharta ta yi ƙasa. Sai dai duk da ingancin fasahar da aka yi amfani da ita, jama'an Amurka sun yitar da waɗannan gwaje-gwaje. Sakatariyar jarida a fadar White House Jen Psaki ita ma ta yi Allah wadai da gwajin da ya saba wa sharuɗan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. A Najeriya, daidai lokacin da al'ummomi ke fuskantar matsalolin rashin tsaro, malaman addini na kira akan jama'a su koma ga Ubangiji. Sai gashi wasu jama'a na ci gaba da aikata munanan ayyuka waɗanda kan iya ƙara jefa 'yan ƙasa cikin halin kakanikayi. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Rashin tsaro shi ne babban matsalar da ke ciwo 'yan Najeriya tuwa ƙwarya. Sai dai tare da ita akwai wasu matsalolin da ke addabar jama'a waɗanda ke kawo koma baya ga cigaban ƙasa. An jima hukumomi na damƙe masu ta'ammuli da shaye-shayen kayan da ke sa maye a Najeriya, amma kuma har yanzu matsalolin ba su gadi ƙarewa ba. Alal misali, a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar, kwanan nan ne mahukunta suka jira a wata unguwa da ta kasance maɓoya ga matasa maza da mata suna shaye-shayen kayan da ke sa maye da sauran sharholiya. Faruk Abdulrahman Sayudi shine shugaban karamar hukumulkin Sokoto ta Kudu wanda ya jagoranci wannan samamen.
Tabbas mun je mun ga abin da bai da daɗin gani. Mun ga ana sayar da kwayoyi na sha da na sauran kayan maye, kuma mun tarar da matasa da mata waɗanda ke zuwa wurin domin kawai shaye-shaye. Akwai barayi, akwai masu shaye-shaye, akwai masu sisuwa, akwai wani abin ban takeici ma, akwai karamar yarinya da muka samu bata wuce shekara 16 ba, ta dawo daga makaranta wurin Jarabawa, amma haka nan muka same ta cikin wani ɗaki suna shaye-shaye.
Lokacin samamen an tarar da jami'an tsaron 'yan ƙasa na Civil Defense na sakai da hannu dumu-dumu ga ta'asar da ake tafkawa a wannan unguwar, abinda ya sama rundunar hukumar ta ɗauki mataki.
Sunana Hamza Adamu Illela, kuma ni ne jami'in hulɗa da jama'a na hukumar Civil Defense. Bisa ga ƙorafe-ƙorafen da muka samu, wuraren da ake tsara ana ayyuka na ɓata gari a cikin garin Sokoto, har aka tarar da wasu daga cikin volunteers ɗinmu. So ko da ma muka bincika waɗannan volunteers ɗin namu, ba su ma da rijista da mu, amma muna nan muna bincike ta yadda an kai har suka shiga wannan volunteer ɗin ba tare da sun bi hanyoyi na ƙa'ida ba. So bisa ga waɗannan ne aka dakatar da aikin su har sai an gama bincike, an gama tantance su.
Wannan na zuwa ne daidai lokacin da ƙungiyoyin fafatuka ke faman faɗakar da jama'a akan illolin shaye-shayen abubuwan da ake sa maye. Abubakar Mailato shine shugaban ƙungiyar rajin wanzar da zaman lafiya, wanda ko a makon nan ta gudanar da faɗakarwa akan wannan matsalar.
Kauda tunanin da mutum ya samu lokacin da ya shaye-shaye zai iya afkawa shi wani abu wanda bai kamata ba. Sufiya ɗaya ɗin nan, kisa ɗin nan, abin da ya magana ƙona mutane, ƴan bindigan nan mafi yawancinsu ko kuɗin fansa za su karɓa sai sun ce a samu musu ƙwayoyi a ciki.
Duba da cewa duk ƙoƙarin da hukumomi da ƙungiyoyi ke yi na shawo kan wannan matsalar sun kasa magance ta, to ko me ya kamata a yi ga samun nasarar raguwar wannan matsalar? Professor Bello Daudun Bada mai sharhi ne akan lamuran yau da kullun.
Fitina ce wadda zalunci da rashin adalci ya kawo mana a cikin ƙasar mu, don sanin wadda za mu yi da ita. A takaice, rashin adalci ga shugabanci shi ke kawo gamu, kuma duk inda rashawa ta yi yawa haka na faruwa.
Bisa la'akari da illolin da wannan matsalar ke haifarwa, musamman wannan lokaci da wasu matsaloli na daban suka dabaibaye Najeriya, ya aiki da shawarwarin masana kan iya taimakawa ga lalabon mafita daga wasu matsaloli. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. A Najeriya, sa'o'i kaɗan da sanar da faɗaɗa tsarin rage ranakun aiki daga sauran ma'aikatu zuwa makarantun gwamnati da gwamnatin jihar Kaduna ta yi. Wasu masu ruwa da zaki sun nuna damuwar rashin tuntuɓarsu tare da tabbatar da cewa tsarin ba zai taimaka wa ilimi ba. Daga Kaduna, ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya haɗa mana.
Kwamishiniyar ilimi ta jihar Kaduna Hajiya Halima Lawal wadda ta sanar da rage ranar Juma'a daga cikin jerin ranakun aiki biyar da aka saba a baya. Ta ce gwamnatin jihar Kaduna ta yaka ne domin baiwa malamai ƙarin dama na zama da iyalansu da kuma komawa gona. Sai dai kuma wannan sanarwa ba ta samu karbuwa a wurin kungiyar malamai da iyayen yara ta ƙasa ba. Alhaji Haruna Dan Juma shine shugaban kungiyar kuma ya ce akwai matsala a tsarin baki daya.
Bamu san wani tsari aka bi na makoman ƴaƴanmu akan rage kwana ɗaya daga cikin kwanaki biyar ba. Alƙawarin da muka yi shine a makarantun gwamnati zuwa makarantun masu zaman kansu za mu ba da ƴaƴa daga Litinin zuwa Juma'a. A saboda Lahadi suna tare da mu a gidajenmu mu kuma muka sani da muke tafi da abun mu. To mu a jihar Kaduna ba mu kungiyar iyaye da malamai irin wannan dama sun zo an faɗa mana cewa a cikin kwanaki hudu nan ya za a yi da ƴaƴanmu ba. Ta yaya za a samu a rufe wancan giɓi da aka samu zamanin wannan cuta, zamanin wannan rashin zaman lafiya, zamanin wannan yajin aiki da aka yi, giɓin da aka samu, ta yaya za a rufe wannan gurbi-gurbi yaran nan samu sakamako mai kyau.
Ita ma kungiyar malaman makaranta ta NUT Reshen jihar Kaduna ta ce akwai kurakuran da tsarin ke kunshe da su. Kamar dai yadda shugaban kungiyar Kwamar Ibrahim Dalhatu ya tabbatar.
To abin da muke kallo shine shi kanshi in ka kalla duka abin da muke yi a tam muna mukan amfani da sati 14 ne. Kaga in ka ciccire kwanaki ɗaya a kowane sati alal aqalla zaka iya samun kwana 14 kenan. To kaga za a yi karatun kusan sati 11 kenan. To me aka koyar da yara a cikin sati 11? In kuma an ce an ƙara lokacin aikin ne, to kuma in muka kalla dokan kungiyar kwadugo na duniya gaba daya shi kuma ya ce ba wani ma'aikacin da zai yi aiki fiye da awa 8, in kuma ya yi to sai dai a biya shi abin da ake kira overtime, wanda kuma ka san a jihar Kaduna ba ana biyan malaman makaranta overtime bane.
To ko me ra'ayin masu nazari akan al'amuran yau da kullun game da gutsire rana ɗaya cikin ranaku biyar da gwamnatin jihar Kaduna ta yi a dukkanin bangarori ciki har da makarantu? Barista Elzubar Abubakar na cikin masu bibiyar al'amuran yau da kullun.
Kwana ɗaya a tsarin tafiyar makaranta a zangon da yara za su yi karatu babban asara ne. Ranar Juma'an nan da yara za su je su yi karatu a zango, in ka dubi ranakun suna da yawa, za a yi asaran lokacin da za a koya masu, za a yi asaran darussa da za a koya masu, za a yi asaran tsokaci da za su ɗauka, za a yi asaran na karatunsu da kuma abubuwan lalaci da za su iya shigowa a wannan rana daya. A gaskiya ba policy ne wanda ya kamata a ce an kaka ba ma yara, musamman waɗanda suka yi asaran awanni da ranaku can baya lokacin cutar corona ba. Da gwamnati dai za ta yi tunani sosai ta dubi irin asarar da za su yi na darussan da za su ɗauka, da sai ta maida shi yadda yake a da, a gani na wannan shi yafi zama alheri.
Dama dai tun a farkon watan 12 shekarar bara gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da rage ranar Juma'a daga cikin ranakun aiki a jihar baki daya. Amma a wancan lokaci ta ce banda bangaren ilimi tukuna, sai ko gashi a wannan makon da ɗaliban suka koma makaranta za su fara zaman gida daga ranar Juma'ar da ke tafi. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara, yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ayyana masu satar mutane, masu garkuwa da mutane da 'yan fashin daji a matsayin 'yan ta'adda. Akan haka ni tattauna da wasu 'yan Najeriya.
Sunana Lawali Man Passman. Yayi daidai hakan ga da yayi.
Saboda me kace yayi daidai?
Dalili na dai ko a musulunci wanda duk ya kashe mutum, kashe shi ya kamata a yi. To wannan mutane sun kashe mutane, sun yi ma matan aure da wanda ba na aure ne fyaɗe. Kamata a yi lalle su ma a kashe su.
To wannan mataki da shugaban ƙasa na ɗauka, wasu na ganin cewa ya yi tsauri, kai ya kake gani?
Eh, wanda abun bai kai wurin su ba sune za su ga cewa lalle abun ya yi tsauri. Kaman mu da ababen ya ci garuruwan mu dukan mu, mu muna ganin ya yi daidai, don wanda ya kashe wani ya kamata shi ma a kashe shi.
Kana ganin ayyana su cewa ƴan ta'adda ne da shugaban ƙasa ya yi, shi ya dace da su?
Shi ya dace da su. Duk mai kashe dan uwan shi mutum ai ɗan ta'adda ne, saboda hakan ga da ya dace hakan ka. Mu mun ji daɗin hakan ga da ya ayyana da su da ƴan ta'adda ne.
Saboda me kace yayi daidai?
Wannan ya kamata ce ya dauki wannan mataki cin shi ne, shi da abu ya riga ya kai da shi ma ya aida su. Da al'amari ya riga inda muke samun labarin mutanen nan abin ya riga da adadin da shi yayi yawa. Amma inda ya dauki wannan mataki yanzu nan yayi daidai.
idan aka ce ka bada shawara aka kama mutum yayi satan mutane ko yayi fashin daji ko ma ya garkuwa da mutane wani irin hukunci ya kamata a yi mai wasu na cewa a yanke ma wanda ya satan mutane ko garkuwa da mutane hukuncin kisa kai kana ganin yayi daidai
wannan mataki yayi daidai da mu shi ne hukuncin kisa ai bashi da wanda ya satan mutane da tace su da
na mai falon na hanne daga akure wanda ya mata daga akure wanda yake
gwamnatin tarayyar Najeriya ko shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ayyanar da masu satan mutane da garkuwa da mutane a matsayin yan ta'adda ya kaga wannan mataki
wai wannan mataki mun da shi mun sanar da mu ya amfani haka saboda mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya fitowa ga sojoji da yan sanda da suke yaki wa'annan mutanen da kun farko an yi nan da su yan ta'adda da mu sun dade da gama da su ma a matsayin ana magana tsuru-tsuru da su shi kawo mana lejin abubuwa da aka kawo yau kafin galabar mu suna kashe mana mutane suna yi mu ne da san haga dama da dukiya da al'umma
yanzu kana ganin cewa wannan mataki da shugaban kasa ya dauka na ayyana masu satan mutane da garkuwa da mutane yan ta'adda zai kawo zaman lafiya a Najeriya
ina ganin na zai kawo zaman lafiya dan ba wata hukuma ko wani human right wanda bai taso zai yaki da shugaban kasa dan ya sa anya amma yanzu da aka riga aka bar su a matsayin yan ta'adda duniya ma za ta yi ya kasu ba Najeriya ba
a cikin laifukan da ake aikatawa a Najeriya akwai fyaɗe kuma fyaɗe ana ganin cewa yana cikin manyan laifuka a Najeriya da a ce ka ba da shawara shi ma laifin fyaɗe ya kamata a ayyana shi a matsayin yan ta'adda masu aikata wannan laifi
laifi uku ne a gani na a wuri na laifi uku ya kamata a gwamnatin Najeriya ta ayyana da su a matsayin yan ta'adda inna su suke mutane yana da gaske da fadi ne asalin yaɗe yana da gaske mutane kuma kacin zama da kasa suna da gaske nan uku ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta yi kokarin fitar da su a matsayin yan ta'adda saboda mu samu kwanci da sassauci a kan wannan al'amura yanda ka amana kasa ne ka amana al'umma ni a gani na
to kamar ga masu laifi irin na shigowa da kayayyakin da gwamnati bata amince ba kamar su moga da masu sana'ar ko safarar miyagun kwayoyi su ba ka ganin ya kamata a ayyana su yan ta'adda
to ai inda za a yi safarar miyagun kwayoyi ko kuma makamai wa za a ce ma yan ta'adda an hana ka an ce yan ta'adda an mai da su yan ta'adda ai su sun ma tare da su tunda da suna uku za a yi ke ce Abubakar za a ce mai Abu za a ce mai Garba ai da take da
sunana Alhaji Mustafa Suraji Salman Shagatu
Talma mi za ka ce a game da matakin da shugaba Buhari ya dauka na ayyana masu satan mutane garkuwa da mutane da kisan mutane a matsayin yan ta'adda
ai wata san shugaba Muhammadu Buhari ya makara ba da daukar wannan mataki kun ba ya kamata a ce ya riga da wannan mataki mun ai baraka tausaya wa mutane ba ran sai da tambuwa sai ka kusanci inda ake wannan abin shine da ka tausaya wa jama'a mutane suna cikin wani mabuyacin hali ina an zauna kamar babu gwamnati kuma da ya rasulullahi babu wani mai fada a ce a kasan nan mutane suna abin da suka ga dama wani ya rasa uwarsa wani ya rasa ubarsa wani ya rasa iyarsa wani ya rasa ɗansa
to yanzu kana ganin cewa wannan mataki da shugaba Buhari ya dauka zai kawo maslaha ga satan mutane zai kawo maslaha ga garkuwa da mutane a Najeriya
inda an dauke shi da zuciya daya abun ana so a kawo harshen sa ai abun ba wai ya gagar gwamnati bane akwai wasu masu hannu da su a cikin gwamnati wanda suke taka rawa akan wannan matsala
to amma dai wannan talba wannan ra'ayinka ne ko kana da hujja hannu cewa ga wani jami'in gwamnati a cikin masu marawa masu aikata waɗannan laifuka baya
ran kere da wannan abu da yake ai mutanen da suke ake wannan abubuwa a wuraren su idan kuka zauna da su za su ninka gaya muku halin da suke ciki
ko akwai wani mutum da ya taba gaya ma cewa akwai hannun gwamnati a cikin waɗanda ake waɗannan laifuka a sashen su ko wuraren su
ko babu hannun gwamnati a ciki akwai hannun su wanda suke ciki wannan abu kai ya kawo ƙarshe
sunana Alhaji Adamu Abubakar ne an fi sani na da Adamu ne bi kuma ni ne sarkin Hausawa na Amafa a jiro miki dalilin
ya kaga matakin da shugaba Buhari ya dauka na ayyana masu satan mutane masu garkuwa da mutane a matsayin yan ta'adda
to ka san abinda ni na gani a kai shine shugaban kasa ya yi tafiya saboda yanzu a halin da ake ciki a da muna da ta'adda da yake yanzu an riga an matsa mu wani tuki sun koma shi lamba sai da billahi to kaga yanzu ba za mu dana ne dan ta'adda lamba ba saboda haka ina jin da duk abin da yasa kenan shugaban kasa tana Buhari ya hada su gaba daya yan ta'adda saboda abinda yan wa'annan yan ta'adda da yi yanzu shine su ma kidnap din da suna kashe innocent people ko suna karban kudi ko da yake su yan ta'adda ba sa karban kudi sai dai su zo
kace wanda bai kamata ba da shauran yanzu ba za a rada da yan ta'adda da kidnappers ba amma da yasa kenan nake ganin shugaban kasa ya hada su gaba daya akan su yan ta'adda ne
a matsayin ka na jami'an tsaro kana ganin cewa wannan mataki da shugaba Buhari ya dauka zai kawo dawwammamin zaman lafiya a nan Najeriya musamman a sashen arewacin Najeriya
kwarai da gaske in ka duba ka gani ka san hada akwai wurare da yawa da waɗannan mutane suka tarma ko ba gaskiya ba to wannan declaration da gaban kasa yayi a banan nan akan cewa jami'an tsaro ba ɗaya da waɗanda suke yan ta'addan da waɗannan kidnappers din duk gaba daya hada ka ga yanzu a wasu jihohin mu na arewa fara samun zaman lafiya ba kaman da ba
akwai masu ra'ayin cewa da masu aikata laifuffuka da yawa irin su masu shigowa da makamai irin su masu fyaɗe da irin su masu safara ko mu'amala da ƙwayoyi ya kake ganin wannan
eh to ka san a wannan bangare ko na abin nan na gwamnati akwai shugabannin shi dole na Alhaji Musa Kanga a Ekiti State
Alhaji Musa Kanga shugaba Muhammadu Buhari ya ayyana masu satan mutane masu garkuwa da mutane da yan fashin daji a matsayin yan ta'adda ya kaga wannan mataki da shugaba Buhari ya dauka
ka san shi da nake Umaru Tambure da yake tamkari ga sarki na kana tabowa nan tana zumbudewa nan ne ga gargadan iko dai sai mu ce to lalle an hakikanin sa al hakika mun ga tsaho amma ba mu ga saniya ba bangaren tsaro dai babu wata rawa da an ka taka
to amma yanzu shugaba Buhari ya ayyana waɗannan masu satan mutane da garkuwa da mutane a matsayin yan ta'adda ba ka ganin cewa yanzu shugaba Buhari ya fara daukan matakin kauda waɗannan masu aikata laifuffuka
Alhaji Umaru Tambure ya dauke su matsayin yan ta'adda yanzu shekara nawa aka wannan ta'addan shi yanzu sun cika su a sun gama ya dauke su yan ta'adda
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umar Tambuwal kafin mu je ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan waka kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
ayin nasarar da ta samu a wasan bude gasar cin kofin nahiyar Afirka kasar Kamaru mai karban bakuncin gasar za ta kara da Ethiopia a wasan su na biyu cikin rukunin su a ranar Alhamis yayin da Ethiopia za ta ja dan marar cetukan ta bayan kashin da ta sha a wasan ta na farko a halin da yanzu dan da mutabar layar sun din Kamaru ki gaba a rukunin su na A kuma daga dukkan alamu za ta tabbatar da matsayin ta a 16 karshe in ta yi nasara a yawun da a ranar Alhamis wasu manyan ƴan wasan kasar Ghana Black Stars sun yi imani za su iya dira daga rukunin bangarori duk da kashin da sun kasha a hannun kasar Morocco a wasan rukunin C na farko a ranar Litinin da ci daya mai zafi kashin da ya jefa kasar Ghana tsakan mai wuya domin sai ta doke kasar gaban da Comoros a wasannin su guda biyu kan su iya izawa gaba zuwa rukunin na 16 sai dai Captain Andre Ayew da Jonathan Manson da sauransu na da yakinin cewar za su baiwa marada kunya mun yi imani da kanmu da abin da zamu iya yi ba dai dadi kasha kashi ana dab da kammala wasa amma wasan farko ne muna buƙatar mu duba inda muka kuskure sa'annan mu ƙara yin azama muna da wasanni biyu gabanmu don haka za mu kai labari shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana Kete Kroko ya ce yayi imani Black Stars in Ghana za ta zaburu daga kashin da ta sha a hannun Morocco ta lashe sauran wasannin ta a rukunin su Black Stars ta faɗi da ci ɗaya a hannun Morocco a Stade Ahmed Ahidjo Stadium daga kwallon da Sofiane Boufal ya ɗana mata a rukunin su don haka wasan ta na gaba Ghana za ta fita neman nasara ne akan kasar Gabon a ranar Juma'a da yake magana da ƴan jarida a wurin atisayen kungiyar yau Laraba da safe Kete Kroko ya yi kira ga ƴan Ghana su mara musu baya kungiyar ta farfado sosai kuma atisayen suna da daukar ido ƴan wasan yayin daukan horon su sun aika da sako da kuma alamu na shirin su yaran za su komo hanyar yin nasara kuma nayi imani a ranar Juma'a za su haska akan Gabon inji shugaban GF Kete Kroko har yau dai a gasar cin kofin nahiyar Afirka a wasannin da aka yi jiya Nigeria ta yi nasara akan Masar da ci ɗaya mai ban haushi sannan Sudan da kasar Guinea-Bissau sun yi baran-baran a rukunin na biyu wasa tsakanin Mali da Tunisia a gasar cin kofin nahiyar na Afirka yau kusan ya lalace yayin da alƙalin wasa ɗan Zambia Janis Kazwe ya tayar da wasa kan cikin lokaci a cikin wannan wasa an samu bugun penalty biyu na farko da Ibrahim Koni na Mali ya saka a raga a cikin mintuna na 48 da kuma wanda Ibrahim Mankoro ya kama yayin da wasan ya yi nisa duk penalty biyu sun dan jawo ƴan mahawara kan a amince da su an ƙara samun rudani kan ƙarshen wasan alƙalin wasan ya busa usunsa dan kawo ƙarshen wasan saura minti 5 aka dai ci gaba da wasa a ƙarshe ya kawo ƙarshen wasan daidai minti 89 daddacewar an tsatsaya a wasan hada da tsayawar da aka yi don tuntubar jami'ar da ke gyaran kurakuran alƙalin wasa da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Radwan Abbas yanzu kuma sai labarai a takaice
Wallahi ta kace sakon Twitter da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya fitar a lokacin taron kolin NATO a cikin watan Yuni bara ya ce shugabannin kasashen yamma sun tabbatar da kasarsa za ta zama mamba da kungiyar kawancin kasashen yamma manyan jami'an diplomasiya a kasashen yamma suna kallon lokacin da shugaban na Ukraine ya fitar da sakon Twitter bai dace ba kana yana zama takallar Russia wanda ya sanadiyar mayar da martani cikin fushi da jami'an Kremlin suka yi Kwamandojin dakarun India da na China sun fara tattaunawa daga yau Laraba a kan janye sojoji daga wani yanki mai muhimmanci a kan iyakar Ladakh da ake takaddama a kai a wani yunkurin sassauta rikicin soji da aka kwashe watanni 20 ana yi. An ba da rahoton cewa bangarorin biyu sun mai da hankali a kan janyewa daga yankin ɗaya daga cikin wurare da suka tada rikici tsakanin China da India wanda ya kai ga aron gabas soja a cikin watan Mayu shekarar 2020. A ƙarshe a yau Laraba an ba da rahoton wata babbar fashewa a wajen filin saukar jiragen saman ƙasa da ƙasa a babban birnin Somalia wani mai bayar da agajin gaggawa ya ce an samu asarar rayuka da kuma jikkata mai kamfanin motocin ɗaukar marasa lafiya na Amin Ambulance Abdulkadir Adan ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa yana matuƙar baƙin ciki da asarar rayuka da kuma raunuka da aka samu a Mogadishu ya kafa hoto inda fashewar ta faru da motar da ta lalace nan take ba iya gano ko mutum nawa suka mutu ko kuma wanda aka auna a harin ba
to masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jo sa abokana aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya gabatar da shirin da Julia Dasgresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Ahmad Hafiz Baballe na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.